Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Ka Almasihi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asabahin yau Talata 7 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai.
An rufe hanyoyin sadarwar wayar salula a jihar Zamfara dake arewa maso yammacin Najeriya bayan da hukumomi suka bada umarnin a kasa wayoyi dan taimakawa jami'an tsaro su yi maganin masu garkuwa da mutane dake addabar yankin. Sabuwar takaddamar siyasa tsakanin shugaban Mali da Prime Minister kasar da alama tana bude hugar mai iko tsakanin manyan shugabannin kasar biyu waɗanda ke fafatukar tsayar da ranar zabe da hana hare-haren ta'addanci akai-akai. Kungiyar Taliban ta Afghanistan ta faɗa jiri tunin cewa sun tattauna batun haɗin gwiwar tsaro tsakanin kasashen biyu da Pakistan.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni za a ji cewa a Najeriya an yi wani babban taron kasa kan inganta fannin sufuri don karfafa tattalin arzikin kasa. To sai dai saboda halin da Najeriya ke ciki, sai da aka yi bayanin matakan da ake daukawa don kare bangaren na sufuri.
Waɗannan jirage guda 17 aikin su ne su tabbatar da ingancin tsaro.
Za kuma a ji wani rahoto kan yadda wani sa'in dambarwar zabe ke dauki hankalin 'yan siyasa. Daga batun kare muradun talaka zuwa na kare kai daga zargin juna.
Ba mu ma gudanar zabe ba, kwamitin Abuja shi ya gudanar zabe.
Sannan kamar kowace ranar Talata, yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. An rufe hanyoyin sadarwar wayar salula a jihar Zamfara dake arewa maso yammacin Najeriya. Mazauna yankin suka faɗa jiya Litinin bayan da hukumomi suka bada umarnin a katsa wayoyi don taimakawa jami'an tsaro su yi maganin masu garkuwa da mutane dake addabar yankin. Wasu mazauna jihar Zamfara biyu da aka tuntuɓa ta wayar tarho bayan sun yi tattaki zuwa jihar Sokoto mai makwabtaka sun ce hanyoyin sadarwarsu ta daina aiki a ƙarshen mako. Yin kira ga jami'an 'yan sanda da jami'ai a cikin jihar baya shiga. An katsa hanyoyin sadarwa ne don baiwa hukumomin tsaro da suka dace damar aiwatar da ayyukan da ake bukata don magance kalubalen tsaro a jihar, a cewa wata wasiƙa daga hukumar sadarwa ta Najeriya NCC zuwa ga Globacom. Zamfara na ɗaya daga cikin jihohin da aka fi fama da hare-hare da yin garkuwar ɗalibai daga makarantu da ke arewa maso yammacin Najeriya ta hannun wasu gungun masu neman kuɗin fansa da ke aiki daga sansanoni masu nisa. Shugabannin sojojin da suka kwace mulki tare da rusa majalisar dokokin ƙasar Gini sun faɗa jiya Litinin cewa za su kafa gwamnati riƙon ƙwarya. Ba a bayyana cikakken bayanin sauyin da aka yi alkawarin yi ba, amma sun biyo bayan Allah wadai da juyin mulkin da ya ƙasashen duniya. A cikin wani jawabi kwana guda bayan mutanensa sun bayyana a gidan talabijin na ƙasa cewa sun cafke shugaban tare da rusa kundin tsarin mulkin ƙasar, sojojin Kanal Mamadi Dumbuya ya yi alkawarin haɗin kan ƙasa. Ya kuma bayyana cewa zai kasance babu wata bita da kulluga jami'an gwamnatin da ya sallama a lokacin kwacewa da maye burgubinsu da kwamandojin soja na yanki. Dumbuya ya yi fatan kwantar da hankali game da rikice-rikicen tattalin arziki, inda ya alkawarin cewa Gini za ta tabbatar da dukkan ayyukanta game da yarjejeniyar haƙan ma'adanai tare da jaddada ƙudurinta na bayar da kyakkyawar kulawa ga jarin ƙasashen waje a ƙasar. Sabuwar takaddamar siyasa tsakanin shugaban Somalia da Prime Minister ƙasar da alama tana bude gwagwarmayar iko tsakanin manyan shugabannin ƙasar biyu waɗanda ke fafatukar tsayar da ranar zabe da hana hare-haren ta'addanci akai-akai. Jiya Litinin, Prime Minister Somalia Mohamed Hussein Robil ya dakatar da Fahad Yasin, shugaban hukumar leƙen asiri da tsaro ta ƙasa NISA, saboda gaza baya da tabbataccen shaida na bincike kan zargin kashe Ikram Talib Fara mai shekaru 24 wacce ta yi aiki a hukumar tsaro ta NISA. Hukumar ta NISA a makon da ya gabata ta zargi ƙungiyar masu tsaron ra'ayin Islam ta Al-Shabab da kashe Ikran lamarin da ya haifar da fushi da takeici a shafukan sada zumunta daga iyayen ikiran da shugabannin adawa waɗanda suka ce ita kanta hukumar ta shiga cikin lamarin. A cikin wata sanarwa da aka buga ranar Juma'a a shafukan yanar gizo na masu goyon bayan Al-Shabab, mai magana da yawun kungiyar ya ce Al-Shabab ba ta san komai ba game da zargin kashe Ikram.
An jima kaɗan, Sarfilo zai sake shigowa da kashi na biyu na labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda masu ruwa da tsaki suka yi wani babban taron ƙasa kan yadda za a inganta ɓangaren sufurin ƙasa da yadda zai taka rawa sosai wajen ƙarfafa tattalin arzikin ƙasa. Taron wanda aka yi shi a Kano, cibiyar kasuwancin arewacin Najeriya, ya kuma jaddada matakan tsaron da ake ɗaukawa a faɗin ƙasar don kare ɓangaren na sufuri. Mahmud Ibrahim Kwari, gare ka.
Taron na bana dai wanda jihar Kano ke karɓar bakuncinsa na da taken inganta fannin sufuri domin ci gaban tattalin arziki. Hajiya Amina Muhammad Usman, babbar sakatariya a ma'aikatar sufuri ta jihar Kano, ta yi ƙarin haske game da alƙiblar taron.
Alƙiblar taron shine kyautata hankalin sufuri domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Motoci suna bi wanda suke ɗauko lodi wanda ya fi ƙarfin tituna. Saboda haka yanzu gwamnati take tattaunawa ya za a yi ta tabbatar cewa motocin nan ya sa su ma tabbatar cewa suna ba da nasu gudunmuwar wajen gyara wannan titunan ko kuma sake su baki ɗaya. Ta hanyar tabbatarwa cewa suna biyan haraji, ko da ɗan wani abu ya taso kan titin za a iya gyarawa da wannan kuɗin shigar da suke bayarwa.
Batun inganta tsaro a gabar teku da tashoshin jiragen ruwa a Najeriya na cikin ajandar taron na bana. Dr. Bashir Jamo da ke zaman shugaban hukumar NIMASA mai kula da zirga-zirgar jiragen ruwa a Najeriya ya ce samar da sabbin jiragen sintiri ga hukumar na haifar da sakamako mai kyau.
Kamar jiragen sama guda biyu da muka siya, kamar helicopters guda uku da muka siya, manya-manyan jiragen ruwa da tsaya a can teku suna ɗauko mana abin da yake faruwa, suna aiko mana shi ta na'ura. Muna da waɗannan guda biyu, sannan in sun ɗauko sun aiko mana, muna da jirage ƙanana da muka saya guda 17 masu gudu wanda yake da an riga an gaya musu an ce ga abu kaza ya faru, to za su ruga da gudu su je su taras. Waɗannan jirage guda 17 aikinsu ne su tabbatar da ingancin tsaro na ɗaya, sannan aikinsu ne su tabbatar cewar idan an samu hatsari sun je wajen hatsarin nan sun taimaka mu, sun ba da agaji. Sannan a can inda muke samun matsaloli wajen wannan tsaro a Niger Delta, muna da motoci da aka kera su na musamman wanda suke shiga cikin tabo da laka, to mun gina waɗannan motoci guda 16 wanda suke shiga Sunkuru, inda waɗannan mutane masu ɓanna sukan je su koya.
Shugaban hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Yobe, Baba Gana Alhaji Madu, ya nanata bukata ga direbobin motocin dakon kaya su rinka haɗa kai da jami'ansu domin kiyaye doka da oda.
Masu ababen hawa irin masu transportation kenan direbobi, to ya kamata su bi doka da oda, kuma su san me suka dauko a irin kayayyakin da suke daukowa suke transportation a kai. Saboda mu a kullum muna kare al'umma ne, mun fi so mu ga cewa duk abin da za su yi transporting su tabbatar cewa ba abin da zai cuci al'umma ba ne. A yanzu akwai kwamitoci da muka hada a duka Northern Road Traffic Management Agency, akwai kwamitoci da muka hada kan, kuma za mu tabbatar cewa dole duk wata mota da muka san cewa kayan da ta dauko ba halattacce ba ne, dole za mu mika hukuma a hukunta irin wayannan motocin.
Ana sa ran kammala taron a ranar Juma'a mai zuwa idan Allah ya kai mu, inda za a fitar da sanarwa ta musamman akan manyan kudurori da mahalarta taron suka cimma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilo da kashi na biyu na labaran duniya.
Kungiyar Taliban ta Afghanistan ta faɗa jiya Litinin cewa sun tattauna batun haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasashen biyu da Pakistan game da matakan da ake bukata akan tsallaka iyaka tsakanin ƙasashen biyu don daƙile safarar 'yan ta'adda zuwa Pakistan. Kakakin kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya faɗa manema labarai a Kabul cewa wata tawaga daga Islamabad ta ziyarci ƙasar a ƙarshen mako domin tattaunawar. Tawagar ta Pakistan karkashin jagorancin General Faiz Hamid, shugaban hukumar leken asirin kasar wanda aka fi sani da Inter-Service Intelligence ko ISI. Mujahid ya ce maziyartan sun isar da damuwarsu game da yawan bore a gidajen yari a lokacin da Taliban ta mamaye Afghanistan tare da sakin ɗaruruwan fursunoni da ke hannu a raharen mayakan a Pakistan. Ya ce Taliban ta tabbatarwa tawagar cewa babu wanda zai bari a yi amfani da ƙasar Afghanistan a kan Pakistan. Daga ƙarshe ƙasar Cuba ta fara yi wa ƙananan yara masu shekaru biyu allurar rigakafin da ta samar, wadda hukumar lafiya ta duniya bata amince da ita ba, in ji ƙasar a jiya Litinin. Manufar wannan aikin ita ce yi wa aƙalla kashi 90 cikin 100 na yawan jama'a rigakafi, in ji kafofin watsa labarai na gwamnati. Kimanin rabin yawan mutanen sun karɓi allurar rigakafin farko, kuma kusan kashi 1/3 sun samu ta biyu, a cewar bayanan gwamnati. Cuba ta samu sabbin kamuwa da coronavirus 7,000 a rana a cikin kwanaki 7 da suka gabata, a cewar cibiyar jinsi hakim mai bibiyar coronavirus. Kasar da ke da yawan jama'a sama da miliyan 11 tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da yawan coronavirus a duniya. Kasar tana ɗaukin ganin an dawo da ƙananan yara makaranta cikin aji. Yawancin gidajen Cuba ba su da hanyar samun yanar gizo, kuma an rufe makarantun tun daga watan Maris na shekarar 2020. Yawancin yara suna koyo ne ta hanyar kallon shirye-shiryen talabijin.
To a gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake komawa kan rahoto wanda zai sake kai mu Najeriya, inda zarge-zargen ɗauki ɗora da sauransu da suka biyo bayan wasu zaɓukan cikin gida da aka yi kwanan nan ke da baibaye fagen siyasar ƙasar. Al'amarin da masu fashin baki ke ganin wani sa'in yakan kauda hankalin masu mukami daga aikin kare muradun talaka. Muhammad Nasir Gareka.
Ba sabon batu bane samun baraka tsakanin magoya bayan jam'iyyun siyasa idan suka gudanar da zaɓuka, har dai in an saba dokoki ko ƙa'idodin jam'iyya. To sai dai masana kimiyyar siyasa na ganin ya kamata a ce demokuraɗiyyar Najeriya ta wuce irin wannan matakin, domin shekaru sama da 20 da ta yi ta isa tashi daga zama jaririyar demokuraɗiyya. Zaɓukan da jam'iyyar APC ta gudanar a kwanan nan da ma na makonnin baya sun bar baya da ƙura a wasu jihohin Najeriya, domin ƙorafe-ƙorafe suna son rurrutar wutar husuma tsakanin 'ya'yanta, kamar abin da ke faruwa a Sokoto inda aka yi zaɓe biyu a ɓangarori biyu a jam'iyya ɗaya. Honorable Abdullahi Balarabe Salame ɗan majalisar wakilai ne na tarayya, kuma yana cikin masu fafatuka a ɗayan ɓangaren na jam'iyyar ta APC.
Shugabannin riƙon na APC ba su gudanar da zaɓen mazaɓu yadda ƙa'ida ta APC ta ce ba, amma mu mun gudanar yadda ƙa'ida APC ta ce, don haka an yi zaɓe guda biyu farar.
Na fahimci bayananka jam'iyyar APC ta dare gida biyu na a Sokoto kenan.
APC guda ce, amma su shugabannin riƙon ƙwarya na APC sun raba ta, don haka su suka zalunci jam'iyyar APC inda suka ɗauki wani ɓangare da ke goyon bayan ɗan takara suka bar wani ɓangare.
Shi kuwa shugaban riƙo na jam'iyyar na jiha Isa Sadiq Acida ya ce ba haka lamarin yake ba.
Jam'iyya ta jiha ba mu muka gudanar zaɓe ba, kwamitin Abuja shi ya gudanar zaɓe. Illa dai a dole ne tunda mu ne shugabannin jam'iyyar dole su yi aiki da mu, kowa kasance hito a yi da shi mun ba shi dama. Inda an kazo an kai zaɓe sai an kira wane na takara, ya ko wani wanda kasan takara shi ta wuri shi a billahi a kidan. Wanda ce ya yi fararar ko ya yi wani zaɓe wanda ba inda an kace ai shi ba, ya saba mu dokar jama'iyya. Kuma ina tabbata maka in dai dole muna kyaliya ana mana wannan shedin da sauransu, to yanzu wanga lokaci kowane ne kowa ya turo shi, za mu tabbatar da cewa mun yi mai hukunci bisa ga abin da doka ta tanada.
To ko bangaren Abdullahi Salame sun gamsu da kwamitin jam'iyyar na ƙasa wanda ya jagoranci zaben.
Ina faɗi da babban baki na ƴan amshin shata ne, kuma waɗanda aka turo ba su zo don su yi ma jam'iyyar APC adalci ba. Mutanen Sokoto sun gane, saboda ko mutum ya so ko bai so ba canji yana zuwa, ba wanda ya goyi bayan ra'ayin a ɗauki ɗora.
Wannan kalamin a cewar shugaban jam'iyyar butulci ne ga jam'iyya da ma jagororinta.
In ma dai har ya ce ɗauki ɗora, ya mance da ɗauki ɗora aka sa shi, yanzu ne yake magana ɗauki ɗora, don me da lokacin da shi zai ya samu dama ya ki cewa a bai yadda sai an yi zaɓe da shi da waɗannan an ka sha zamanawa sasanci da su a jaye su shi shi tahi.
yanzu yasa ana dauki dora.
To ko yaya masana ke kallon wannan dambarwar siyasa? Farfesa Tanko Yahaya Baba, masanin kimiyyar siyasa, yana mai cewa
ɗan siyasa a yadda ake gudanar jam'iyya ba su kula da haƙoƙi da kuma manhoji da suka shafi rayuwa al'umma ba. Abin da ya dame su jayayya, saboda haka idan mun aka samu mulkin wannan bangare da ya nasara zai kokarin ya biya muradun waɗannan mutane da suka tsaye kai da fata su ga cewa wannan bangare ya kai labari. To ƙarshe zamu iya cewa abin da shafi manufar jam'iyya na inganta rayuwar mutane sukan yi rauni ainun.
Masana dai na cike da mamakin ganin yadda har yanzu 'yan siyasar Najeriya ke yawo da hankalin jama'a maimakon haɗa kai wuri ɗaya a yi matalaka aiki. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad, wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, ana iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Idan an ce matasan Krista ne kai ba ai adalci ba. Saboda kashe-kashen nan wani bangare ta bari. Gaskiyar magana kenan. Amma ko da ma wani dalili ne, karshen magana shine ka kashe ran dan adam ba alheri bane, ba addini bane, ba zamantakewa mai kyau bane, ba kuma halin gaskiya bane.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a nan sabon shiri full na tsaka mai waya. Muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Idan kana bi da labaran gwanar da ake toya a Najeriya kwanakin nan, sun ba za ka rasa jin irin tashi-tashi hankulan da ke ta cin jihar Plateau da ke cin arewacin Najeriya ba. Abubuwan da ke janyo asarar rayukan mutane kuma rikicin da ake ganin ba zai rasa alaka da abubuwa da yawa ba da suka hada da addini da kabilanci da kuma siyasa da sauransu. A wannan kashin farko na sabon tsaka mai wanda muka shirya, za mu fara duba abubuwan da ke janyo waɗannan tashi-tashi hankula ɗin. Amma kafin mu fara tsundum cikin ita muhawara ɗin, bari mu ji abin da wasu 'yan Plateau suke cewa game da abin da ke jawo wannan tashi-tashi hankali.
Ni sunana Alhaji Garba Abdulkadir, ina shugabantar al'umma ta Jos. To a gani na abin da ya jawo wato hannun agogo baya ɗin kamar yadda kika ce, maganganu masu zafafa babu shakka suna taimakawa, al'amura suna lalacewa. Kin ga shi yasa mu shugabannin mu suke cewa mu rinka taunawa, muna hurawa kafin mu yi maganganu. A ce wani yaro dan musulmi ya yi maganganun marasa daɗi, to bai kamata mu shiru ba. Don za mu ce masa ahir karka kuma wannan magana, ba mu yarda da ita ba. To shi yasa mu gefen mu a Jama'atu Nasrul Islam nan da nan da abu ya fito za ki ga mun yi kwandemin din abu, ba mu goyi baya ba. To haka muke bukata daga gefen yan uwa mu Christianity su rinka daga hannu suna tsawatarwa. To ana samun irin wannan yanayi, babu shakka abubuwa za su rinka kwanciya.
Sunana Emmanuel John Fiatu. Gaskiya abubuwan da ke kawo mana tashin hankali a nan jihar Plateau kamar addini. Addini na haddasa rikici a jihar Plateau ta cewa ana maganan cewa wannan namu-namu ne ko kuma wancan nasu ne. Malaman addini makaran kansu su ma ba su fito sun yi ma mabiyansu koyaswa wanda ya kamata a yi ba. Inda ana koyaswa a masallaci da cocuka da church akan cewa kashe mutum ko kuma haddasa rikici yana da illa, ina ga da ba za a iya yin, da ba za mu zauna muna rikici da juna ba.
To wannan tashi-tashi hankula na baya-bayan nan da aka ji suna faruwa a jihar Plateau ba su ne na farko ba. Wato a wannan ba bakon al'amari ba ne da ke faruwa a can jihar Plateau ta daɗe tana fama da waɗannan matsaloli ɗin. Kuma a sanadin haka, wakilinmu da ke can Jos, wato Zainab Babaji, ta gayyato 'yan siyasa guda biyu da ke da masaniya sosai game da harkokin da ke cimma wannan jiha tuwa ƙwarya, wanda kuma za ta tattauna tare da su a wannan kashi na farko da za mu fara a yau. Zainab, za mu je.
To jama'a masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, sannan mu da sake saduwa a wannan shiri namu mai farin jini na tsaka mai wuya, wanda ni Zainab Babaji zan gabatar da shi daga nan Jos, babban birnin jihar Plateau. Talatu. A kuma a yau muna tare da baki guda biyu waɗanda za su gabatar da sunansu.
Bitrus Kaze, ni ne tsohon dan majalisa wanda ya wakilci Jos ta Kudu da Jos ta Gabas.
To a bangaren guda kuma muna tare da
Ibrahim Babasa, ni ne wakili mai wakiltar Jos North North a State House of Assembly.
Jama'a, da su ne za mu tattauna a wannan shiri namu na yau na tsaka mai wuya. Kamar yadda muka sani, jihar Plateau tana kan gaba cikin jihohi da dama waɗanda suke da albarkatun ƙasa, albarkatun jama'a, albarkatun yanayi da kuma albarkatu dai daban-daban. Amma a cikin 'yan shekarun nan, wato wannan jiha ta samu kanta cikin tashin hankali iri daban-daban. To waɗannan baƙi namu yau za su tattauna akan matsalolin da suka shafi jihar Plateau. Honorable Kaze, bari mu fara da kai. Ka riga ka san matsalolin da jihar Plateau ta shiga, sannan kuma idan muka duba a cikin kwanan nan, wato abubuwa sun ƙara rincaɓewa ta yadda ake ma wannan rikici namu fassara daban-daban. Waɗansu sukan ce addini ne, waɗansu su ce siyasa ne, waɗansu su ce ƙabilanci ne da dai sauransu, wanda har ya kai aka samu hallaka ran waɗansu, wanda a cikin 'yan kwanakin nan shi ne musabbabin tashin hankali na bayan nan a cikin ƙwaryan Jos. Iyaya kake ganin wannan al'amari?
Yawanci akan dauka cewa a kwanakin nan ne kawai aka so mu samu matsala a harkallan zaman lafiya a Plateau, ko in ce Jos musamman. Amma ni a sani ne wannan abu ya dade, ina ganin ya a sani na dai ya wuce shekara 33. Na fari wanda ni na gani na bar aikin kansula 1993, shikenan ina dan amfani da mota na a matsayin dan taxi, ina irin Jos Bukuru, Jos Abatuwa din nan. Nazo daidai Abatuwa na tarar, mahauta sun bar Abatuwa suka fidda shanu a kan kwalta aka yayyanka a ɗan gefen kenan. A nan kuma ta staff training, wasu kuma gungu sun fito suna zanga-zanga. Aka samu hargitsi sosai har a lokacin gwamnatin soji ta kafa hukuma na ta yi binciken me ya faru. Daga wancan karo a tsaranmu kenan, daga wancan karo har yau da muke magana, matsala ya tashi, wannan ya kwanta, wancan ya tashi. A nan wannan karo ne ake maganan ko abin da ya faru na kwanakin baya kashe-kashe da aka samu shi ya tayar, amma wannan abu gasken magana ya dade.
To ranka da daya Honorable Babs, don haka aka fi sanin ka. To a kwanan nan an samu yamutsin da ya janyo wato har an kashe waɗansu matafiya a nan cikin birnin Jos kenan. Kana ganin kaman wannan yana da nasaba da addini?
Wato a tunani na ba shi da nasaba da addini, amma dukkan rikicin ya zo yadda aka fi sauƙin karɓanta shi ne a dangana da addini. Dalili kuwa wato abu ne wanda a Plateau ya daɗe yana faruwa, kamar yadda shi ya nan ya faɗa Irigoye. An sun ce lokacin an zo an kashe musu mutane, su masu zuwa su je Beria ko baka ba, in that process an ga wani motoci suna zuwa, su ma aka samu aka kashe su. Bayan ba a gama wannan ba, nestin kuma inda nake wakilta kenan Yelwan Zangam, sai ga mutane suna cikin gida, su ma aka zo aka kashe su a gidajensu, suna bacci ne ba wanda aka kashe. To kin ga wannan shine zace shine taso da wannan recent one da aka yi nan.
To ranka da dai Honorable Beatrice, akwai ana zargin musamman matasa ne na Krista idan muka yi magana da wannan kisa. Kana ga kaman menene hujjan su in ma a ce su ne na wannan kashe matafiya kawai?
Ni gaskiya ba ni ma bukatan san me hujjan su. Ni a gare ni, muddin an dauki ran mutum a kowane akida ne, kowane addini, kowane kabila, kowane jinsi, kowane siyasa, idan dan adam ne aka kashe, wani sa'in ma in an kashe dabba jikinka na baka. An mutum na tukin mota, ni na fi shekaru 35 yanzu na tuki, wani sa'in bera ne ka gane a hanya sai ka kauce, wani sa'in kwaɗi, wani sa'in kadangare zai haye hanya sai ka kauce. Bare dan adam, kana jin shi a jikinka. Kuma gaskiya ni a ganina, idan an ce matasan Krista ne kai ba ai adalci ba, saboda kashe-kashen nan wani bangare ta bari gaskiyar magana kenan ba ko da ma wani dalili ne karshen magana shine ka kashe ran dan adam ba alheri bane ba addini bane ba zamantakewa mai kyau bane ba kuma halin gaskiya bane ba halin neman tarin jama'a ba amma ina ganin daga hirar nan zai ci gaba zan kara bayani akan haka
to honorable Ibrahim Baba Hassan kamar yadda ka fara magana an samu kashe-kashe a waɗansu yankuna ba ma na cikin birnin Jos kadai ba kana ganin kaman hukumomi ka yaba kokarin da hukumomi suke na magance waɗannan matsaloli tun shekaru da dama nan kai ma kana ɗaya daga cikin wannan hukumomi
na'am ai kowa ya gurje wato in kin duba wannan fitina ne wanda kamar yadda shi baban ya faɗa mu baka ba wannan abu ne wanda ya taso kaga ya kira tun shekara 35 wannan lokacin ma ba mu cikin siyasan kwata-kwata wato na kwana-kwana wanda muka sani dai ni na fara zan ci siyasa daga lokacin dariye ko baka ba an yi kisa-kisa an kashe mutane da yawa aka zo lokacin His Excellency Governor Jam wannan abu bai tsaya ba an yi wannan abun mutanen da suka rasa ba wanda ya sai ga maka nan ban da aka yi
kina zaka iya cewa wato ita gwamnati bata yi namijin kokari na ganin cewa a cikin shekaru 6 da aka samu ta dakile wannan matsaloli duk da yake ta yi gadon sa ne za a ce
gwamnati kan wannan kan ita wannan gwamnati da ake ciki ya dole ka yaba mata inda wajen zaman lafiya ne kowa ya sani dole ka yaba mata ta yi kokari wajen zaman lafiya amma inda ko da an samu zaman lafiya dole a sami ci gaba ba za a ce wai dan an samu zaman lafiya sai a zauna dole a ci gaba da magana da mutane amma ya zama yanzu mu a cikin zamanin da ake ci wai a kashe mutum mai da kasan an kashe rago ne ko kiya shi ma kamar an kashe ni haka nan saboda abubuwa ne wanda ni a nawa tunanin kinga ba za a rasa shi da shaye-shaye ba wannan shaye-shaye a daya daga ciki za a hada shi kuma haɗa da wannan samarin gwamnati dole ta dan dage a nema musu wani abin yi ko ba kan suka aka dauke sasir din nan wannan abubuwan zai sarugo
to kafin mu zo abinda gwamnati za ta yi don samar ma matasa aikin yi honorable kazai shi baba hasan yayi magana cewa wannan gwamnati ta yi kokari wajen wanzar da zaman lafiya dole a yaba mata ina ra'ayinka kan haka
na saurare shi da kyau na yi la'akari da kalmomin da yi amfani da shi ni a ra'ayina zaman lafiya da ake gani an kawo da rashin adalci a karkashi an yi kitso ne kan kwarkwata yanzu kai ya shiga kaikai saboda an
ba adalci a cikin wannan
ba adalci kware mana zan na fari
to ga shi kuma malamai to na zamu daga aya a wannan kashi na farko na wannan mahara da ke bin sansalar rukitan jihar Plateau da kuma abin da ke haddasa su idan Allah ya kai mu mako na gaba zamu zo mu ci gaba da duba ko da gwamnatocin tarayya da na jihohi suna abin da ya kamata wajen jawo wannan abin burki sannan kuma zamu duba alakan musulmi da kristocin Plateau da kuma shanin dan kasa da wanda ba dan kasa ba da yadda ake kallon su a wannan jiha din yanzu madadin su baki namu wato Bitrus zal da kuma shi Ibrahim Baba Hassan da kuma musamman ita wakilin tamu Zainab Babaji ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC muna fatan mun banku kallon a huta lafiya
da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amman a takeice
an rufe hanyoyin sadarwar wayar salula a jihar Zamfara dake arewa maso yammacin Najeriya mazauna yankin suka faɗa jiya Litinin bayan da hukumomi suka bada umarnin a katsa wayoyi don taimakawa jami'an tsaro su yi maganin masu garkuwa da mutane da ke addabar yankin wasu mazauna jihar Zamfara biyu da aka tuntuɓa ta wayar tarho bayan sun yi tattaki zuwa jihar Sokoto mai makwabtaka sun ci hanyoyin sadarwarsu ta daina aiki a ƙarshen mako yin kira ga jami'an 'yan sanda da jami'ai a cikin jihar baya shiga
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbi Hamza wanda ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam